Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da Lol FM. Sai tashar mu ta VO Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za iya kama mu Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 23 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan gundumar Colombia. Amma kamun musanduma cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, dakarun Amurka dai sun tsallaka zuwa Iraki daga Syria. Haka nan kuma za ku ji cewa bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India. Sai kuma dubun dubatan mutane ne suka bazama akan tituna a birnin Hong Kong jiya Lahadi a jerin zanga-zangar karshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni 20 a jere.
To idan kuka saurare mu za ku ji cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin duniyar rahotannin namu, za ku ji cewar su waye haƙƙin samar da wutar lantarki yara taya kansu a Najeriya.
Kamar yadda kowa ya faɗa ko yau gwamnati kadai ba za ta iya ba. Mutane su zo su ma kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas.
To shi kuwa bankin lamuni na duniya tallafa wa Najeriya, Kamaru da Chadi da makudan kudade yayi.
Haka yake ne tattauna da tattalin duniya da Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi.
To bayan waɗannan ma muna tafe da wani rahoto, amma duk kafin nan za kuma mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu ga labaran duniya a ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau Litini. Ga labaran duniyar dalla-dalla. Dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Syria. Wani jerin gwano da dakarun yayi a yau Litini ya nufi Erbil, babban birnin yankin Kurdawan kasar Iraki. Mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabban dankali yayin da suke wucewa kan tituna a Duhok a yankin Kurdawan na Iraki. Dakarun sun janye daga sansanin su mafi girma a arewacin Syria jiya Lahadi, inda babban hafsan tsaro na Amurka Mike Esper ya ce duk dakarun Amurka da za su fice daga Syria za su koma yammacin Iraki, kuma mai yiwuwa su gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci kan kungiyar ISIS. Esper bai fidda rai cewa dakarun Amurka za su kai farmakin yaƙi da ta'addanci a Syria daga Iraki ba, amma ya ce za su shirya wata dabara nan gaba, ciki har da neman haɗin kan ƙawayen NATO a kwanaki masu zuwa. Ya ce in har dakarun Amurka za su koma Syria, to lallai jiragen yaƙin Amurka za su musu rakiya. A halin yanzu dakarun Amurka kimanin 5,000 ne suke Iraki ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin hukumomin Bagdaza da Washington. Rasha tana ta aiki a nahiyar Afirka a 'yan shekarun nan. Jami'an Rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar samfarin AN-72 da ya yi hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar Congo na dauke da 'yan kasar ta Rasha. Haka nan ma an samu rahotanni akan kisan wasu 'yan Rasha a yakin da ake yi a Libya a 'yan kwanakin nan. Kuma kasar Rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alƙawuran kashe kudade a kasashen Afirka. Amma a wannan makon irin ayyukan da Rasha take aiwatarwa a Afirka zai bayyana a fili karara, inda ake sa ran cewa shugaban kasar Vladimir Putin zai karbi bakoncin shugabannin kasashen Afirka da dama a tsakiyar wannan makon, wanda za su halarci taron karawa juna sani na yini biyu a birnin yawon bude ido na Sochi. Wannan taron zai kasance na farko tun faduwar daular Soviet. Shugabannin tsohuwar tarayyar Soviet kamar Angola, inda Russia ta zuba jari a masana'antun lu'ulu'un kasar da Ethiopia, na daga cikin 'yan siyasa 10,000 da manyan 'yan kasuwa daga kasashen Afirka 35 da za su halarci taron da za a yi a Sochi. Haka zalika, wakilai daga Nigeria, inda Russia ta zuba jari a masana'antun mai da gas da Ghana, kasashen da ba su da wata dangantaka mai tasiri a Moscow lokacin yakin cacar baki. Bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India akan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan wannan wata na Oktoba, wato ranar Asabar kenan. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin arangama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da Delhi ta janye damar da ta baiwa Kashmir na kafa dokokinta a watan Agusta na bana. An yi jana'izar mutane biyu jiya Lahadi daga cikin waɗanda suka mutu a sakamakon harba iguwa a yankin da ke fama da rikici.
Carada car maria, a de gripe loca java, a carada car que ia mala praia, a ter mala petria que ia mala doca.
Yana mechewa, an lala tamana gira jemmu, ana kashi imana dengimu da wanen igwanda siki harba wa. Mutala kawani, an kashi imang anina guda biu maza, da kumata mbapana. Wani jami'i mai magana da yawun sojan Pakistan a jiya Lahadi ya dora laifin wannan harin akan dakarun India duk da cewa ba a tsokane ta ba, wanda ya kwatanta da kaiwa fararen hula da basu gani ba hari. A yayin da sojojin India kuma suka ce dakarun Pakistan ne suka fara kai hari kan iyakar India kuma yankin da fararen hula suke zaune, wanda ke kusa da sansanin sojan Kashmir a safiyar yau, har yayi sanadiyar mutuwar sojoji guda biyu. Masarare, kada ku sha'afa, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubun dubatan mutane ne suka bazama akan tituna a birnin Hong Kong jiya Lahadi a jerin zanga-zangar ƙarshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni 20 a jere na nuna kin amincewa da maida birnin ƙarƙashin ikon Beijing. Wannan zanga-zangar ta baya-bayan nan ya samu turjiya daga 'yan sanda waɗanda suka yi ta fesa wa masu zanga-zangar ruwa da barkunan tsohuwa mai sa hawaye. Yanzu tsawon watanni 4 kenan ake gudanar da wannan zanga-zangar.
Gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar 'yan siyasa a Najeriya sun kwashe shekaru da dama suna yi wa 'yan kasar alkawullan samar da wutar lantarki a lokacin yakin neman zaɓe duk bayan shekaru 4, wanda har ya zuwa yau ana iya cewa haƙar bata cimma ruwa ba, wanda gwamnatocin kan ɗaura waɗannan laifuffuka ga waɗansu gwamnatoci da suka shuɗe. Hakan ya sa Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana nazarin waɗannan alƙawullukan da ba sa da ranar cikawa.
Ba wani abun mamaki bane don an ɗauke wuta a Najeriya, amma abun mamaki wutar ta zauna a wuni ko sa'o'i a yawancin sassan Najeriya. Wutar dai hatta ɗaya daga manyan tashoshin wutar, wato kayan jajiyar Niger, ba ta wadatar da al'ummar yankin ba, kuma hakan ma ba za a iya cewa ya zama inuwar giginya ba da wasu jihohin a nesa kan samu. Gwamnatin APC mai mulki a yanzu ta zalake rashin ingantar wutar kan PDP da ta yi mulki tsawon shekaru 16, inda ta yi rashin nasarar zaɓe a 2015.
The former heads of state between that time was bragging that it's expensive. More than 15 billion American dollars, not Naira, on power. Where is the power? Where is the power?
Ɗaya daga zafin shugabanni a wancan karan har bugun ƙirji ya yi cewa ya kashe fiye da dala biliyan 15 kan samar da wutar. To ina wutar, in ji shugaba Buhari da yake nufin gwamnatin tsohon shugaba Obasanjo ta gaza samar da wutar duk da makudan kuɗin da ta kashe. A labarin da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa tsohon shekaru 8 gwamnatin shugaba Buhari da tsohon shugaba Jonathan sun kashe naira trillion 1 da biliyan 164 kan samar da wutar, amma har yanzu ba a rabu da duhu ba. a shekara ta 2007 lokacin da Obasanjo ya sauka daga mulki marigayi shugaba Yar'Adua ya hau. An kawo zargin gwamnatin ta Obasanjo daga binciken majalisar wakilai cewa ta kashe dala biliyan 16 kan samar da wutar. Amma tsohuwar karamar minista marigayi ya Balaraba Ibrahim ta ce bisa alkalman da gwamnatin Yar'Adua ta gano kudin da aka kashe dala biliyan 10 ne. A wannan lokacin na zanta da ministar inda tace za a iya samun wutar ci kawai ta hanyar zuba jari na sassa masu zaman kansu don gwamnati ita kadai ba za ta iya wadatar da jama'a da wutar ba.
Investors to investment promotion duk ya kamata a ce suna ciki don a shigo a tattauna a ce ya zamu yi mu samu bukata kamar yanzu kullun muna fadan cewa abubuwan da muke yi ba wai don kawai a giggina wuraren wuta ba mu na gwamnati kamar yadda kowa ya fada ko yau gwamnati kadai ba za ta iya ba mutane su zo su ma su kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas ko wuraren amfani da ruwa ko da iska a kara wuta idan suka zo suka sa nasu kudin su su samu alfanu mu mu samu alfanu to duk abinda muke yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ba wai ai mu kakkafa wannan wuraren ba a'a mu samu yadda zamu create environment mutane su shigo su su amfana mu mu amfana in ba su samu amfani ba to kaga ba yadda za a yi su ci gaba da mara gwamnati baya a samu wannan ci gaba amma in suka san cewa su za su samu amfani mu za mu samu amfani readily sai su shigo
gwamnatin Buhari na cewa ta yi nasarar ƙara megawatts din wutar daga yadda aka barta a baya da aka ba ya zarar kuɗin da ake kashewa ba shugaban hukumar raba wutar Usman Gur Muhammad ya shaida wa muryar Amurka nasarar da ya ce an cimma a lamarin wutar
zuwa 7124 ko ne sati commissioning new transformer meaning transformer da muke commissioning a shekara 1.5 da suka wuce ya fi abin da aka yi shekara 10 ta baya generation kuma improvement a generation matsalan da ake da shi shine distribution ne shine har yanzu ba su da karfin daukan wuta har yanzu
shin masu shan wutar sun gamsu da kuɗin da ake kashewa kan samar da ita Haruna Aliyu Ningi mai rubuta da rera baitukan waka ne kan siyasar Najeriya ya bayyana ra'ayinsa
abin da ake nufi da wutar lantarki wuta ta hasken lantarki wanda zaka kunna ta kaji haske a kawo to a zahiri da abin da ya faru a gwamnatin PDP da abin da yake gudanarwa a gwamnatin APC wasu ne ubansu daya talaka daidai ga wuta ba shi ma illa fice-fice da tsarabe-tsarabe da ake masa inda yake da wutar ma ba ta iya shawuwa ba saboda kullun kara mata kuɗi ake kuma ƙara kuɗin da ake ba ta samuwa batun a ce wai akwai wuta a Najeriya ma duk wanda ya faɗa ka yana yaudarar kansa ne
jami'an wuta suna zargin cewa wai ma ba a biyan kuɗin wutar ko kuma wasu suna satar wutar ta hanyar da bata dace ba shi yasa har yanzu aka kasa samun nasara
wuta dai ba a satar ta in kuma an ce ana satar wuta to kusan bai baya katansu su za su tuhuma amma ba talakan Najeriya ba domin shi talakan Najeriya wutan da ake bayi shine in mai dan dama dama ne mai mita ce mai ridin kati sai ka je ka siyo kati ka sa kafin wuta ta zo idan kuma wanda ba shi da mita ne irin na karkara duk watan duniya kafin mata ya kare za ga su zo da kuranga idan baka ba su kuɗi ba za su yanke maka ne to ta ina ake sata musu wuta
ma'ana wasu sukan jefa waya kawai kan igiyar wuta kawai su ja wutar su da daddare watakila da sassafe su zo su cire wayar
to ina ma wutar take bari a sace ta ne yau jadi wutar ne ma sai a magana sata wutar ma fa babu inda suke da wutar fa shine zaka samu an samu wuta awa 4 ko zuwa 8 a yayin tsanani a rana kai duk ofishin gwamnati suke kasan nan ba inda wa generator ka ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba na yi kwana 47 a Saudiya kan Jidda Madina da Makka a kwana 47 ina ban taba ganin ɗauke wuta na sakon bakwai ba
yanzu dai za a jira a gabatun samun wutar ta ruwa daga tsaunin Mambila da aka fara batunsa tun gwamnatin janar Yakubu Gawan da zuwa yanzu a gwamnatin APC aka ba da labarin ganin yan kwangilar mutansin sun zaga don duba bigiran aikin a Gimbu da ke karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida sarkin yaki Nasuru Adamu Alhikaya baya ga batun wutar lantarki a Najeriya sai kuma ta tallafi da bankin lamuni na duniya ya baiwa kasashen yankin tafkin Chadi Ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ta yi mana karin bayani ta yadda za a kashe waɗannan kudaden ga waɗannan kasashen.
Haka yake ni tattauna da babban bankin duniya da Najeriya da Niger da Cameroon da Chad. Ya su ba mu tallafi ba na tsaron kanu. Za su ba mu tallafi domin a samu doka da kasuwanci a yankin mu samu kwanciyar zaman lafiya da kwanciyar hankali. A kuɗin da suka sa a kan tebur na farko shi ne miliyan 170 amma za a yi wannan tallafi kashi-kashi. Wannan kashi na farko biya cikin April wannan na shekara mai zuwa lokaci ne za su je su samu asibiyar na gwamnati ce sannan a fara ayyukan shi cikin ayyukan zai zama na za a samu za a ci za a tallafa wa mata da matasa da ayyukan su na yau da kullum domin nema ya ƙayata domin kasuwanci ya dawo kuma nan a kashi na biyu ba mu zauna tsakanin mu ne waɗannan ƙasashe guda huɗu mu duba wasu hanyoyi ne za a iya tunawa da za ta tashi sharar da hanyar nesa shiga mu tsakanin duka waɗannan ƙasashen guda saboda in ka yi hanya zai ƙara ƙarfafa aikin tsaro ke a magana da yake ne tsarin yanzu kawai muna cikin magana ne kan yi wanda lallai sun ce akwai wannan miliyan ɗari littattafi da za a fara da shi sannan sauran kuma tsakanin mu ne hudu za mu zauna mu gaya shi ayyuka ne da za a yi da zai ƙarfafa tsaro kuma a sada rayukan al'umma da ke yin lallai shi.
To idan na fahimce ki kina nufin kenan wannan bashi ne za a ci daga shi ainihin hannun bankin duniya kenan.
Wannan ya farko din nan tallafi ne dala Amerika miliyan 170 tallafi ne na farko da za a yi tallafi ne. Nan gaba in muka zauna muka ga ko za a hanyoyi ne ko za a yi layin jirgi ne waɗannan zai zama da bashi ƙaramin ruwa.
Ganin cewar yanzu kina maganar za a kawo hanyoyi da za su dinga shiga tsakanin waɗannan ƙasashen baya ga kuma gwamnatin Najeriya ta hana shige da fice na kowane irin abu tsakanin waɗannan ƙasashe ta ya wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa irin na Najeriya.
Ni ce mun samu tattalin arzikin ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe. Abin da gwamnatin Najeriya ta yi shi ne ta yi kuma da ka'ida ta kamuniyar ɗin muka yi taɓa cewa shi ne zalika. To ka'idar nan ba abin ta yi jin kuma abin in ka yi hanya sharar rana ce za ka iya sa ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan kasan a kan hanyar. Yanzu haka babu hanyoyi masu kyau. To aikin tsaro yana da wahala aikin kasan yana da wahala saboda babu hanyoyi na kirki boda an fi samun amfanin shi sosai in kana da hanya mai kyau.
Ko zaman tawayewa da dushe ke ko ni kawai kai ne.
Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ministan kudin Najeriya kenan. A jamhuriyar Nijar kuwa dandazon wasu mata ne suka yi gudanar da zanga-zangar lumana akan korar wata likita da hukumomi suka yi a kasan. Sule Mummuni Barma na ka dauke da karin bayani.
Kiralin da aka yi ta ji daga bakin matan da suka yi zaman darshen a jiya Lahadi kenan a harabar asibitin Yamai a washe garin bayyanar matakin dakatar da wata ƙwararriyar likitar kansa Dr. Dille Ismuha biyo bayan wani saɓanin da ya shiga tsakaninta da hukumomin kiwon lafiya. Matan waɗanda yawansu ya doshi 100 galibinsu waɗanda ke fama da cutar daji na cewa korar wannan ƙwararriyar likita daga aiki tamkar bayar da hannun agogo baya ne a yakin da hukumomin Niger suka kaddamar da cutar kansa.
Bayyuba ban yarda ba wallahi ban yarda ba muna goyen bayan ta gobe je su inda sai mala dafi da zane eh je su a lakidi legista din nan.
Dr. Dille Ismuha na daga cikin likitoci biyu kacal da ke kula da masu fama da cutar kansa a wannan ƙasa. A shekarun baya ta yi watsi da ta yin wata asibitin ƙwararru da ke ƙasar Senegal in ji mahaifiyarta wace ita ma ta halarci wannan gangami.
Madam Fatuma Aluma Talaci Dakar an baida ta Dakar ta zamna aladikal farfa Dakar albasan girsan Nijar ita ta yi don ta gyara ƙasarta an kama an karya ta kenan gobe dubu za a yi ma in ba a tashi tsaye ba. Allah ya madiya ta tsari
amin
kuma Allah ya madiya ta albarka
amin.
Da yake bayani akan wannan badakala a jajibirin gangamin matan daraktan babbar asibitin Yamai Gagara Dalla ya bayyana cewa ba a saba ka'ida ba wajen korar wannan mata daga aiki domin tsarin aikin babbar asibitin ta Yamai ya bayo daraktan hurumin ya dauki ma'aikata kuma yana da yancin korar su idan ta yi dalili in ji shi
chief de DG peut donner un contrat de prestation et arrêter ce contrat à tout moment. C'est ce qui s'est passé.
A watan jiya Dr. Dille Ismuha wacce ke shugabantar wata kungiyar yaki da cutar kansa ta gwada manema labarai wasu takardun da ke nunin yadda jami'ai ke cire miliyan 16 na sefa daga aljihun gwamnati akan kowace mace guda da aka fitar zuwa waje neman maganin cutar daji duk kuwa da cewa miliyan 4 kacal za su iya yin wannan aiki inji ta abinda ake ganin sa a matsayin dalilin dakatar da ita daga aiki Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lani
da Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a makon da ya gabata mun kammala shirin ne da jawabin Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta TETFUN inda yake bayyana matakan da suke dauka wajen tura malamai kasashen ƙetare don ƙaro karatu.
Akwai da yawa kwa wanda akwai wasu kosashi wanda sai an je waje. So don haka muna kokari mu ma cewa gashi nan muna kan gyaran gine-gine muna saka kayan aiki muna taimakawa malamai mu a ganin mu bai kamata ya dade daga yanzu ba. Shekara 5-10-15 ya kai wani lokaci da zamu ce ba ma bukatar ma wani ya je kasan waje kuma ka ta domin mun gyara jami'o'in tamu.
To idan na fahimce ka yanzu kana so ka ce min kenan nan da ɗan watanni kaɗan idan aka yi bibiya za a ga ko ayyuka da wannan hukuma ta yi kasancewar yanzu akwai kuɗi sama da biliyan 200 da aka ce gwamnatin tarayya ta ware ma wannan hukuma don ta aiwatar da ayyuka. Kana so ka ce min kenan nan da ɗan watanni idan aka yi bibiya za a ga waɗannan ayyuka da suka shafi gine-gine ainihin ɗaukar ɗawainiyar malamai su je karo karatu da kuma ainihin shi kan shi fannin bincike?
Bari in tabbatar ma da wani abu yau da safe kamun ku zo mu yi hirar nan. Na san tagaddi da na sa hannu na ba da dama a ci gaba an kusa ma a sake musu kuɗi a cikin wanda suka fara abin da ake kira procurement process a cikin ba kai watanni 4-3 ba. Sun gama har yanzu wata kila nan da sati 1-2 za su sake musu kuɗi. To bari in faɗi wani abu ko waɗanda ma an riga an sake musu kuɗi first tranche sun je har second tranche an saka musu. Kuma lokacin da aka ba su ma dama su yi amfani da kuɗin bai fi wata 4-5 ba. So don haka akwai cin gaba. Ina bari in faɗi wani abu yau ina so tabbatar ma cewa bayan hirar nan nemi dama ka zaga ka ɗibi jihohi 4-5 ka zaga a ƙasar nan. Annan ne za ka je ka ga cewa akwai cin gaba ayyuka ta TETFUN ta hanyoyi iri-iri wanda kai ma baka taba tunani ba.
To a ƙarshe wani irin abu za a ce ƙarƙashin shugabancinka ko kuma ma bayan shugabancinka a gaba za a sa ran a ga ita wannan hukuma inda ta kai da kuma irin ayyuka da wannan hukuma za ta yi a gaba don ciyar da ilimi a gabaki ɗaya Najeriya hasali ma har da ƙasashe makwabta?
Ina so in tabbatar ma cewa dalilin ayyukan TETFUN da muka fara yi ya taimaka ga gyara makaranti a ƙasar nan. Ƙasashe da yawa a Afirka ma sun zo sun ɗauka sun zo nan sun nema su san shinkan yaya muke menene tsarinmu da ya sa muke nasara. Haka suka ce mana Tanzania, Ghana, Sierra Leone, Kenya da sauransu wajen ƙasashen Afirka wajen 6-7 sun zo sun dubi dokokinmu sun dubi wato abin da ake kira mandate shinkan menene ayyukanmu da me muke yi sun gano kuma sun ga cewa su ba su taba tunanin haka ba. Don haka nake gani mu dai muyi kokari kamar ni da ni yau Allah ya ban dama ina shugabantan wannan wurin burina ne cewa kuma ina tafiya ina waiwaya ina son tabbatar muku waiwayan shine mai nakan shiga wani lokaci wani wurin ma ba sanni ne ina aiki a tafiyan ba sai a tashi hira sai yi shiru inji in akwai inda akwai gyara aka fada shine ma zan bude kunne da mai gyara to ta wannan hanya ne na hakikance yana dalilin da yau akwai alama don ko mutane da yawa sai su ji ko da wajen gidajen radio ana hira zaka ji ana ambatan mu to ni muna fata cewa kada mu yi koma baya zamu so ne mu kare inganta abinda muke yi domin ba kowa bane ake bashi dama yayi aiki ma jama'a to wannan aiki da Allah bamu ba mu so mu ragwance tabbata cewa mun biya burin gwamnati abinda take so ta yi domin a inganta barin tabbatar ma cewa duk wani abu da za a yi a wani kasa in ba a inganta ilimi ba to duk sauran ma aikin koma baya ce
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban hukumar asusun tallafa wa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta Tetfan Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Alazas Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia huta lafiya
a maza da mata don waje
ne yanzu dai masu rari ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa karfe 11:25 wanda ya daidai da karfe 7:25 na asuba a jihar Alaska ta nan kasar Amurka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu rari
Ayan sakonmu na farko ya fito ne daga Goni manajan bulo da Masak yace salon VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugabanninmu na Borno da Najeriya baki daya haba ku sani cewa yau akalla sama da wata biyu kenan rabuwar mu da wutar lantarki a garin da Masak shin talaka da wanne zai ji da ruwan ambaliya ko da rashin wutar lantarki ya kamata ku sani cewa duk abinda aka wullashi sama kasa za ta kamu Allah ya sa wannan sakon zai shiga kunnuwan waɗanda aka yi domin su sakonmu na gaba ya fito ne daga gabanin hali yace umarnin shugaba Buhari na rage kudaden manyan ƴan siyasa da na manyan jami'an gwamnati a Najeriya wannan mataki ne mai kyau kuma tun baya ya kamata gwamnatin Buhari ta dauki wannan matakan ba sai yanzu ba sai kuma sakon da ya fito daga Hajiya binta Abubakar tace muna ƙara kira ga hukumomin lafiya a jihar Kano su dinga ziyarar matan karkara domin ganin halin rayuwa da suke fuskanta musamman mata masu juna biyu to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya
to an gaida binta yaro da wannan wasiƙon yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice
Fatakaice dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya wani jerin gwanon da dakarun yayi a yau Litini ya nufi arzikin babban birnin yankin Kurdawan kasar Iraki mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabban dankali yayin da suke wucewa akan tituna a Duhok a yankin Kurdawan Irakin Rasha tana aiki a nahiyar Afirka yan shekarun nan Jami'an Rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar samfarin AM-72 da ya hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar Congo na dauke da ƴan kasar ta Russia. Hakanan ma an samu rahotanni akan kisan wasu ƴan Rasha a yakin da ake yi a Libya a ƴan kwanakin nan. Kuma kasar Rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alƙawurkan kashe kudade a kasashen Afirka. Bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India akan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan nan na Oktoba wato ranar Asabar. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin arangama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da Delhi ta janye damar da ta baiwa kashkashmir na kafa dokokinta a watan Agusta na bana.
To masu laurari daga nan za mu ji halin zaman shirin sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Leko a gidan dan birni malumfashi a jihar Katsina wanda Allah ya mura mai dakin sarasuwa Kuba Mamar Jamila. Da fatar Allah ya ba dangi da yan uwa da abokan arziki hakurin rashi. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu da kuma wanda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku gyara zama ga shirin yau da gobe.